Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan dare akan mitoci da suka hada da 25 31 40 da kuma 60 a jamhuriyar Niger kuma ana iya jimu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Faraha Sarauniya Nomad da Lol da Niya a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makeri ne tare da Nazir Ahmed Hausawa muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. To bayan kun gama jin labarai za ku ji irin kace na ce da biyo bayan ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake yi a birnin London don duban lafiyar jikinsa. Sannan kuma muna dauke da rahoto daga jihar Niger Najeriya inda gwamnatin jihar ta yi kira ga musulmi da krista da kowa ya kai zuciya nisa a dalilin wani hoton bidiyo da ke yawo wanda ake ganin zai iya tada babban rikici na addini a jihar. Sannan kuma za mu baku dama ku kira mu don bayyana ra'ayoyinku akan duk abubuwa da suke faruwa a kasashenku kuma da sauran duniya ma baki daya. Amma duk fa sai kun sha labarin duniya.
Masu sauraron mu barka da warhaka. Prime Minister Britania Theresa May ta gana da shugaban kasar Amurka Donald Trump a yau Juma'a a fadar White House inda shugabannin biyu suka yi taron yan jarida na haɗin gwiwa. Theresa May ce shugabar wata ƙasa ta farko da ta haɗu da Trump a Washington tun da ya dare kan ragamar mulki. Dukkan shugabannin biyun sun ɗauki matakin yi wa dangantakarsu da wasu ƙasashe kuskurema ko kuma sauye-sauye musamman akan harkokin kasuwanci ficewar Britania daga ƙungiyar tarayyar Turai da kuma fitar da Amurka daga ƙungiyar harkokin kasuwanci ta ƙasashen Pacific da shugaban Amurka ya yi ya jawo buƙatar kulla sabuwar yarjejeniyar kasuwanci da wasu ƙasashen duniya. A halin da ake ciki kuma ana sarin tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na ƙasar Russia Vladimir Putin a ranar Asabar. Wannan tattaunawa za ta kasance tattaunawa ta farko tsakanin shugabannin biyu tun daga lokacin da aka rantsar da shugaban Amurka. Trump da Putin sun ce suna buƙatar daidaita dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu lokacin da suka zanta bayan zaben shugaban ƙasa.
Ministan harkokin wajen Russia ya ce zaman tattaunawar samun zaman lafiya a ƙasar Syria wadda aka shirya yi a ranar 8 ga watan Fabrairu an tura shi zuwa ƙarshen watan na Fabrairu. Sergei Lavrov ya bada sanarwar ne a yau Juma'a a wajen wani taro da aka yi a Moscow inda wasu ƙungiyoyi da tare da wasu ƙungiyoyi ƴan tawaye na Syria. Lavrov bai bayyana dalilin da yasa aka dage tattaunawar da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta shiga tsakani a Geneva ba. A farkon wannan mako Turkiya da Russia da Iran suka kawo wasu wakilan daga gwamnatin Syria da kuma ƙungiyoyin ƴan tawaye zuwa Kazakhstan domin yin zagaye na shawarwari na samun zaman lafiya da ya ƙare inda ƙasashen guda uku suka amince su taimaka wajen sa ido akan tsagaita bude wuta da ake yi da kuma aikin magance rikici a Syria a siyasance.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. A inda shugaban kasar Amurka Donald Trump ya gabatar da dokoki da kuma umarnin shugaba a wannan satin na nufin kaddamar da dokokin shugabar bakin haure, kafofin yada labarai sun fara ganatar da wani daftari akan sauye-sauyen da suka auna bakin haure. Idan har aka samu hannu, dokar za ta dakatar da tsari ko kuma shirin yin ƴan gudun hijira na Amurka da kuma dakatar da shigowar baki zuwa Amurka daga wasu ƙasashe guda bakwai. Kafofin yada labarai da dama ciki har da kamfanin dillancin labarai Associated Press da jaridar Los Angeles Times sun ba da rahoton dalla-dallan sauye-sauyen kamar yadda ma'aikatansu suka samu. Ba tantance yadda za a kwatanta sauyin da doka ko kuma umarnin shugaban ƙasa na ƙarshe ba, amma yawancin manufar da ke cikin daftarin sun yi daidai da furuci da Trump ya yi ko kuma matsayinsa a lokacin da yake yakin neman zaɓe.
An kashe magajin garin Kolbiyo da ke kusa da iyakar Kenya da Somalia a wani mummunan hali da 'yan tsagerin ƙungiyar Al-Shabaab suka kai wanda mazauna yankin da jami'an sojojin ƙasar suka tabbatar. An kashe Muhammad Tohari Nuhu a cikin wani sansanin soji na Kenya bayan mayakan Al-Shabaab sun kutsa a sansanin da safiyar yau Juma'a, kamar yadda wani mazaunin yanki da kuma wani jami'in sojoji suka faɗa wa sashin Somalia na nan muryar Amurka. Nuhu yana ɗaya daga cikin fararen hula guda uku da aka kashe su a halin, wasu guda biyu kuma suka ji raunuka kamar yadda mazauna wurin suka faɗa. Wani jami'in sojin Somalia ya faɗa wa muryar Amurka cewa sojoji biyu sun mutu a yayin harin wani sojoji guda uku suka ji rauni. Wani mazaunin wurin ya faɗa wa muryar Amurka cewa ya ga jiragen sama na soji, samfurin jet da kuma jirage masu saukan ungulu suna shawagi a kan garin. Wasu sojojin Somalia da na Kenya sun bar ƙauyen Haluka da ke da kilomita 18 daga Kulbiyo, a yanzu haka suna kan hanyarsu ta zuwa inda lamarin ya faru, a cewar wani jami'i. A wani labarin kuma, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Somalia ya gargaɗi a kan cin hanci da rashawa a yayin da hukumar zaben ƙasar ta fara rajista 'yan takarar zaben shugaban ƙasa da za a yi a ranar 8 ga watan Fabrairu, inda idan Allah ya kai mu. A wata tattaunawa ta musamman da muryar Amurka ta yi da jakada wato Michael Keaton daga birnin New York, ya ce yana da muhimmanci a gudanar da zaben cikin 'yanci da adalci. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, za mu faro rahotannin namu ne daga birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Umar Faruk Musa ya shirya mana rahoto akan cece kuce da ya biyo bayan ziyarar da shugaban Najeriya yake yi Muhammadu Buhari a birnin London a lokacin da yake hutunsa na shekara-shekara.
A wata sanarwa da Femi Adesina, mai bayar shugaban Najeriya shawara akan hidimomi na yada labarai, ya yitar da Allah wadare da waɗansu 'yan Najeriya, musamman 'yan adawa da ke amfani da wannan ziyara da duba kiwon lafiyar shugaban ƙasa a matsayin abun cece-kuce na cewa yana cikin tsananin rashin lafiya ko ma ya rasu. Inda yake cewa har yanzu gwamnati na nan akan bayanin da ta bada tun farko, cewa shugaban Muhammadu Buhari yana hutu ne kuma zai amfani da lokacin hutunsa domin likitoci su duba lafiyarsa. Akan haka, Alhaji Umaru Dembo, ɗaya daga cikin iyayen jam'iyyar APC a Najeriya, ya nuna damuwarsa akan irin waɗannan ra'ayoyi da ke fitowa daga bakin wasu 'yan Najeriya.
Ko mu ma da sauran mutane wanda duk yakan iya yakan je irin wannan kowace shekara a duba shi, to sai suka maida shi kuma na tsokana da kuma banna da maganganu marasa daɗi. Na biyu kuma akwai wata kila waɗanda su suna Allah-Allah ne sha'anin mulki, su suna so su hau ko su karɓa, to tunda ba za su iya buge mutum su karɓa ba, suna ganin cewa kila baza wannan jita-jita da maganganu irin waɗannan, to wannan kuwa ba shi ne zai sa mutum ya mutu ba. In mutum ya shekara yana cewa zan mutu ko na mutu, in lokaci na bai yi ba zan mutu ba, haka kowa ya sani Ubangiji shi ke rayawa, shi ke kashewa.
Alhaji Umaru Dembo kenan, tsohon ministan mai kuma jigo a jam'iyyar APC, a tattauna da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya, Dr. Abu Yazid ya ce tun farko maganar ma shugaba Muhammadu Buhari ya je ƙasar waje ko don duba lafiyarsa bai ma taso ba, domin duk abin da yake bukata zai iya yin shi a Najeriya.
Gaskiya al'amari, idan likita ya duba patient ba faɗan cewa ga halin da mutum yake ciki, idan dai ba a ce likitocin ne suka taru suke duba mara lafiyan a lokacin ba a tattauna.
To yanzu ya za a yi a warware wannan cece-kucen da ƙasa ke ta yi tsakanin magoya baya da 'yan adawa na shugaba Buhari, wanda ke cewa rashin lafiyarsa ya tsanani kamar bai da lafiya, kuma shi ga bayanin da ya yi tun farko cewa zai je ya yi hutu kuma a duba lafiyarsa kamar yadda ya saba kowace shekara?
Yana da 'yanci ya yi haka, amma da abin da ya fi kyau da ya yi ma a nan ƙasar ne likitocin su duba shi, in ya so idan suka ba shi takarda abin da ya fi ƙarfinsu ne shi ke nan sai ya tafi, idan ba su da kayayyakin aikin da za su yi a nan.
Amma kana ganin akwai buƙatar shi shugaba ya yi wani bayani ko ya fito a gan shi a hoton bidiyo yana yin wani abu ko yana bayani wa 'yan ƙasa halin da yake ciki?
Yana da kyau shugaban ya fito ya nuna wa mutanen ƙasar shi ko ya nuna wa duniya cewa lafiyar shi lau, ko kuwa a'a ga matsalan da ta same shi kuma ya samu magani a kai, kuma insha Allahu gashi kaza-kaza-kaza ya yi bayani, domin duk waɗannan surutai da ake yi a daina.
Dr. Abu Yazid kenan, wani ƙwararren likita a tattauna da na yi da shi a Abuja. A yanzu dai 'yan Najeriya sun sa ido su ga irin martani ko matakin da gwamnatin za ta ɗauka domin ƙara tabbatarwa 'yan Najeriya cewa lallai shugaban hutu yake yi kuma an duba lafiyarsa kamar yadda aka tsara. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. A jihar Niger, Najeriya kuma, gwamnatin jihar ce ta gargaɗi shugabannin addinan Musulunci da na Krista da suka yi zuciya nisa akan kalamai da wani pasta yayi a wani hoton bidiyo wanda ake yayatawa wanda ake ganin kuma zai iya tada rikicin addini a jihar. Ga Mustafa Nasiru ba tsari daga Mina.
Gwamnatin jihar Niger a tarayyar Najeriya ta gudanar da wani taro a tsakanin shugabannin kungiyoyin matasan Kristoci da kuma na addinin Musulunci domin dorewar zaman lafiya a tsakanin mabiya addinan. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta dauki wannan mataki ne saboda wani faifan bidiyo da ke yawo ta kafofin sadarwa na zamani da ke ambatu wani pasto na yin kira da a aukawa musulmi da kisa. Alhaji Umar Faruk Abdullahi shine babban director da ke kula da ma'aikatar harkokin addinai ta jihar Niger.
Na manyan pastoci da kuma limaman addinin Musulunci da kuma shugabannin kungiyoyin Musulunci da kuma yau ga ina mun sake da samari na kowane gefe na musulmi da na kristoci domin tattalin zama lafiya saboda wasu video clip da ke yawo na tashi hankali. Kamar da Hausawa ke magana idan kaga gemu dan uwanka ya kama da wuta to yayyafa mana ka ruwa, to wannan ruwan muke yayyafawa saboda kristocin da kuma musulmai kowa wannan video clip din kada a dauke shi wani abu a dauka wanda suka yi haka din bisa kuskure ne, kada wannan barnan kuma ya same mu anan.
Shugaban kungiyar matasan kristocin jihar Niger Habila Daniel Dikko da ya halarci wannan taro ya ce sun kalli faifan bidiyon amma ba za su yi amfani da shi ba.
Batun wannan gaskiya shi ne mu ba wai muna karfafa cewa aiki kisa ko ai kashi ko ne abu ba. So gaskiya batun wannan bidiyon da muka gani in mun ce za mu yi aiki da wannan bidiyo din an ce a ka gan kowane Fulani ka kashe shi da sauransu a cikin addinin mu. Ni member ne na Ekwa, muna da pastoci, muna da members wanda Fulani ne su. To in muka ce mun gan Fulani mu kashe, to ai ka gan mun raba kanmu ko mu karan kanmu mun raba.
Muhammad Sanusi Erana sakataren matasan musulmi na kungiyar Izala ga abin da yake cewa.
To irin wannan furici ne wanda yake yana tada hankali, kuma naji dadin kiran taron da aka yi tun daga kristoci a wurin su kuma sun nuna lallai yayi, amma dai wannan furici ne tada hankali, ba furici ne na neman zaman lafiya ba.
Duku matasan musulmi me matsayin?
To matsayin mu shine mu faɗakar da juna akan wannan irin furici ba furici ne da ya dace ba, kuma kada mu ɗauki wannan furici mu aiki da shi.
A yanzu haka dai ko baya ga irin wannan taro da gwamnatin jihar Niger ta shirya akan wannan bidiyon, malaman addinin Musulunci da na Krista na ci gaba da yin hudubobi a masallatai da mijami'u na jihar Niger domin tabbatar da ganin wannan bidiyo bai haifar da matsala ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Allahu sarki mai rahama roƙo nake yi ya jaddalalu kawo kashin.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, wayannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu karfe 3:43 kenan na rana a nan Washington DC. Yanzu kuma sai a shirya don a kira mu a bada ra'ayi akan abubuwa da suka shafi wato rayuwar jama'a na da kuma sauran al'umman duniya baki daya. Amma kafin nan sai a shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202 205 26655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To, mun samu kiran farko daga jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Sayegu ne daga Zaria.
To,
kuna lafiya?
Malam Nazaria, kai hakuri da Allah mu gama da na Kaduna sai mu zo wurin ka. Bismillah na Kaduna. Wa alaikum assalam.
Suna na Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
To.
To, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ji kan Sheikh Malam Rabi'i Daura, Sheikh Rabi'i Daura, Ali Daura, Allah ya ji kan shi, Allah ya gafarta masa. Domin yau jihar Kaduna mun yi babban rashi da Najeriya baki daya na babban malamin mu Sheikh Rabi'i Usman Ali Daura, Allah ya ji kan shi, Allah ya gafarta masa. Kuma muna kira ga mutanen Najeriya dauki wannan rashi a matsayin cewa rashi na kowa da kowa. Allah ya ji kan shi, Allah ya gafarta masa, Allah ya yafe masa.
Mun gode.
Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda.
To, mun gode a Alhaji Musa Garo. Har yau dai muna jihar Kaduna din.
Me maudu'in ku ne yau?
Yawa. Wane ne a Yobe? Naji wanda muka samu yanzu daga Yobe ne. Wane ne ke jihar Yobe?
Mamaye da yanzu da Kazanmu.
To, bismillah, muna jin ka.
Me maudu'in ku ne yau?
Muna jin ka, menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayin ta shine a tsakanin Aliyu Daura.
To. To, malam, ina jin na jihar Yobe, ba mu ji, bari mu dauki wani daga jihar Nasarawa. Wani ne daga Nasarawa?
Kuna tare da Habibu ne, magajin ratin zanon lafiyan bare-bari, mataimakin shugaban kungiyar muryar nasara na jihar Nasarawa.
To, bismillah malam Habibu.
To, ra'ayi na zan ba da shi yau shine gaskiya. Yabon goni ya zama dole. Idan mutum yana aiki da ya dace, ya bishi, ya kamata ya bishi. Wannan fili ne na gonan jihar Nasarawa, ina miƙa mishi dubin yabo saboda ayyuka na gari da yana yi a cikin jihar Nasarawa. Don a gaskiya, tun da an kafa jihar Nasarawa, ba taɓa samu gona da yana hanyoyi.
To, mun gode kwarai malam Habibu, bari mu koma jihar Kaduna. Wane ne kuma a Kaduna?
To, babu ya kuma kyari, barka da rana ko yamma.
Yawwa.
Sunana Murtala, ina kira ku daga garin Rigasa a Kaduna, tarayyar Najeriya. To, lalle abin da ya tsaya min a zuciyana shine cewa lalle ina ne ba da shugaban duniya, kusan ce sabon zaɓen shugaban duniya, shugaban Amurka. Shine cewa ya daure iya ma'amala, ya karɓi kowane ƙasa na duniya, ma damar za su kawo ci gaba a ƙasar shi, kuma ganin yin haka shi zai ƙara haɗa kan al'ummar duniya da zaman lafiya da sauransu, da kuma shi ma sabon zaɓen shugaban Gambia, shi ma lalle iya bakin shi, kuma iya haɗa kan mutanen al'ummarsa na Gambia, duk dai don mu samu zaman lafiya a duniya, a tashi lafiya.
Mun gode kwarai da gaske. Jama'a, za ku iya kiran mu yau ranar Juma'a, za ku iya ba da ra'ayinku a kan duk abubuwa da kuka ga ya shafi rayuwanku da ma wasu sauran al'umma na sassa daban-daban a duniya, don saboda wajen ra'ayinku. To, muna da wani daga jihar Katsina. Wane ne a Katsina?
Babangida wala zangon Daura.
To, bismillah man Babangida.
Ni na bugo ne domin ina so in ja hankalin mutane masu yada jita-jita cewa mai girma shugaban ƙasa zai da lafiya. Wanda jita-jita ce, shi kuma jita-jita aikin shi ɗan ne, da fatan mutane za mu rinka ambata kanmu alkhairi a ƙasarmu. Allah ubangiji zai taimaka ya sa a tashi lafiya.
To, mun gode kwarai da gaske. To, jama'a, har yau za ku ci gaba da kiranmu don bayyana ra'ayoyi. To, muna da kira kuma a Lagos. Wane ne ke Lagos? Wane ne daga jihar Lagos? To jama'a, za a iya ci gaba da bugo bana don bayyana ra'ayoyi akan abubuwa daban-daban wanda kuke ji da kuma kuke gani a bangaren ku na duniya, don haka a kira mu. To wani ne ke jihar Plateau?
Kuna magana da Baba Gaskani daga namu karaman hukumar kwamfan a jihar Plateau.
To bismillah.
Wato ni kuma ina son yaba ne wa gwamnatinmu na jihar Plateau, Mr. Simon Lalo, saboda irin karamshin da ya yi wa ma'aikata na Plateau ya taimaka musu lokacin Christmas da New Year. Sun yi buki lafiya, kuma haka lokacin sallah musulmi sun yi buki ba gamiya da sun samu matsalan kuɗi ba. Shi ya sa na jinjira mishi yadda ya iya haɗa kan mutane. Allah ya sa tashi lafiya.
Amin su mami, mun gode kwarai da gaske. Muna da kira kuma daga Nasarawa. Wani ne a Nasarawa?
Nina jin daɗin wannan shirye-shirye na ku.
To mun gode.
Kuma na daidai ina kira ku, suna na Comrade Top Life.
To bismillah Top Life.
Ya ni wannan shirye-shirye na ku, na daidai ina neman ku, Allah ne ya sa na same ku yau.
Allah sarki.
Zawara kan yau ba dai wani abin da zai ba ku shawara, saboda kawai dai samun ku wannan ne ya yi mun daɗi, kuma Allah ya saka muku da alheri.
Amin, 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 mun gode. Sai a ci gaba da saurare mu.
Nan gaba dai Allah ya sa na sake kama ku, to zai ba ku shawara saboda wannan program da kuma yi yau ma.
To mun gode Top Life. Yanzu kuma muna da kira daga jihar Yobe. Wani ne a Yobe? Muhammad, to bismillah.
Ra'ayina yau shi ne a kan mutanen da suke jijjiya kan su.
Malam Muhammad daga Yobe, a layinka na babu matsala, daga nan ga ka iya sake kira kila wannan lokaci layinka ya yi daidai. Muna da kira daga Sokoto. Wane ne a Sokoto?
Sunana Alaisanin Esausa Illela.
To Alaisani, bismillah.
Wato ra'ayi na yau game da tafiyar shugaban ƙasa ne a hutun da ya tafi London. Mutane na cece ku ce akan ya tafi baya da lafiya ko kowa ne da sauransu. Kowa dai ba zai wuce lokacin shi ba gaskiya. Sannan kuma shi ma dai shugaban ƙasa yana ba shawara da ya dubi tafiyar da yake ya tsaya a Najeriya, tunda likitocinmu nan ma suna ya ɗauka kowane irin mataki a tashi lafiya. Na gode.
Mun gode ƙwarai da gaske da wannan wato ra'ayi naka. Jama'a za ku ci gaba da kiran mu don saboda ku kuma ku tofa albarkacin bakinku akan wannan shiri da muke yi. To har yanzu muna da kira kuma daga jihar Plateau. Wane ne a Plateau?
To Malam Nuhu ne na Banki Baban Umi daga jingir nan wasa local government Plateau State Nigeria.
To Malam Nuhu, bismillah Malam Nuhu.
To Baba Yakubu Makeri, na maka munna da wannan program da kake, kuma iyaye da suna nan dare Allah ya kara musu lafiya, in kuma sun rasu to Allah ya kara musu. Allah ya ji kansu. Bayan haka kuma na korafi akan wa'annan wanda suke sa dattijon nan a gaba da suke mishi fatan mutuwa da sauransu din nan. Gaskiya haka abinda suke bayar da kyau. Gaskiya ina goyon bayan akan abinda suke yi din nan. Gaskiya su daina.
To mun gode kwarai.
Yawwa,
mun gode Malam Nuhu. Ina jin da Malam Nuhu za mu kawo ƙarshen wato ainihin ɗaukan kiran ku, kuma mun gode da duk wanda suka samu dama suka kira suka tofa albarkacin bakinsu akan wannan shiri. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Take hakokin bil'adama ya yi matuƙar ƙazanta a ƙasar Koriya ta Arewa, kamar yadda wani rahoto na baya-bayan nan da ma'aikatar hakokin wajen Amurka ta aikewa majalisar tarayyar ƙasar. Lallai ne rahoton ya ambato wasu munanan cin zarafin bil'adama da Koriya ta Arewa ke aikatawa, ciki har da kisan gilla ba tare da shari'a ba, da tilasta bautarwa, da azabtarwa, da tsawaita tsarewa, da fyaɗe, da tilasta zubar da ciki, da wasu cin zarafin da ke da nasaba da jima'i. Akasarin wannan ta'asar na faruwa ne a gidajen makafin kasa masu nasaba da tsarewar ƴan siyasa wanda kuma gidajen yarin ke tsare da ƴan siyasar kasar akalla 80 zuwa 120 ciki har da kananan yara da kuma iyalan wasu da ake tuhuma gwamnatin kuma tana ci gaba da tsaurara matakai na tilasta bautarwa ta hanyar amfani da ƙarfin iko akan ma'aikata tana kuma hana walwalar fadar albarkacin baki ta hana tarurrukan zaman lumana da kafa kungiyoyi da hana walwalar yin addini ko kafa kungiyoyi babu kafofin yada labarai masu zaman kansu a Koriya ta Arewa haka kuma gwamnatin kasar ke gindaya abinda kafofin yada labaran cikin gida za su yada mahukunta sun haramta sauraron ko kallon kafofin yada labaran kasashen ƙetare tare kuma da yin kutse a duk wata kafar sadarwa da ka yada labarai ta kafarta don gani ko jin labarai ga ƴan kasar ta yadda za su dama lissafin sadarwa da ya kamata radio ko talabijin ta kama ta yadda ba wani shiri da za a iya ji ko a kalla daidaikun mutane da ake musu zargin sun kalli fina-finan kasashen waje ana iya daure su har ma yana iya kaiwa ga sanadiyar kashe mutum akan laifin wannan rahoto ya kuma ba da cikakken halin da mutane da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba su wannan aiki na zakulo munanan cin zarafin bil'adama ko kuma katsalanda da ke faruwa a Koriya ta Arewa bisa rahoton kwamitin majalisar dinkin duniya na shekarar 2014 mai bin diddigin lamarin na cin zarafin bil'adama ya ayyana wani mutum mai suna Kim Won-hong a matsayin ministan tsaron kasar tare da zargin ma'aikatar tsaron kasar da aikata manyan laifukan cin zarafin bil'adama masu yawan gaske ma'aikatar tsaron kasar ce take gudanar da gidajen yarin ƴan siyasa inda cewar wasu da suka kubuta ke bayani da kuma wasu hotuna da tauraron dan adam ke nuna wajajen da ake kashe-kashen da kuma azabtarwar wasu mutane ne ke da hannu a wannan munanan aika-aika ta take hakkin bil'adama a Koriya ta Arewa a kullum a cewar wannan rahoto na baya-bayan nan Amurka ta baiwa waɗanda ba a sauraron su murya kuma ta tunatar da jama'a ƙasar Koriya masu kokawa da lamarin cin zarafin da cewa suna bayan su dan ganin sun samu waraka akan lamarin ma'ana Amurka tana tare da jama'ar Koriya ta Arewa sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
Prime Minister Britania Theresa May ta gana da shugaban kasar Amurka Donald Trump a yau Juma'a a fadar White House inda shugabannin biyu suka yi taron ƴan jarida na haɗin gwiwa. Theresa May shugabar wata ƙasa ta farko da ta haɗu da Trump a Washington tun da ya tsare kan karagar mulki. Ministan harkokin wajen Rasha ya ce zaman tattaunawa na samun zaman lafiya a ƙasar Syria da aka shirya yi ranar 8 ga watan Fabrairu an tura shi zuwa ƙarshen watan nan na Fabrairu. Sergey Lavrov ya ba da sanarwar dage zaman a yau Juma'a a wajen wani taro a Moscow da aka yi da wasu ƙungiyoyin ƴan tawayen Syria. A yayin da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya gabatar da dokoki da kuma umarnin shugaba a wannan satin na nufin kaddamar da dokokin shigowar bakin haure. Kafofin yada labarai sun fara ganatar da wani daftari akan sauye-sauyen da suka auna bakin haure. Idan har aka saka hannu dokar za ta dakatar da tsari ko kuma shirin ƴan gudun hijira na Amurka da kuma dakatar da shigowar baki zuwa Amurka daga wasu ƙasashe guda 7. Kafofin yada labarai da dama ciki har da kamfanin dillancin labarun Associated Press da jaridar LA Times sun ba da rahoton dalla-dallan sauye-sauyen kamar yadda ma'aikatansu suka samu ba a tantance yadda za a kwatanta sauyin da doka ko kuma umarnin shugaban ƙasa na ƙarshe ba. Amma yawancin manufar da ke cikin daftarin sun yi daidai da furuci da Trump ya yi ko kuma matsayinsa a lokacin yakin neman zaɓe.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai da safi kuma za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu labarai rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa da muryar Amurka musamman Naziru Ahmed Hausawa da mai bada umarni wato Sa'ida Hamdun da kuma ainihin injiniyan mu na wannan lokaci Malama Zainab Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC a kwana lafiya